إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن ثلاثة wanda shi ne yammacin biyu ga watan Rabi'ul Akhir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, shekarar 1442, wanda ya dace da 17 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shi ne darasi na uku cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa, wallafar al-Imamu al-Hafiz Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali, wanda aka fi sani da suna al-Imam an-Nasa'i, Allah ubangiji ya gafarta mishi, wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi na shi na Ishratun Nisa yana bayani ne akan wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da rayuwa da ke tsakanin ma'aurata. Za mu tashi a inda malam ya ce babu mailul rajuli ila ba'd nisa'ihi duna ba'd. To kafin nan akwai wasu kurakure da suka faru guda biyu a karatun da muka yi a baya. Na daya game da sunan Salam ibn Sulaiman, wanda ne ta cewa Salam, sai na je na saurara daga baya, na ji cewa lalle na sake dubawa kuma tabbatar da cewa lalle sunan Salam ne mai shadda, ba Salam ba, Salam ibn Sulaiman. Sai kuma sunan Sirka, na yi kuskuren ambaton shi, in aka ce Hamatu to ita ce uwar miji din, ita kuma Kanna ita ce matar ɗan. Sai na juya kalmomin Hamatu uwar miji, Kanna ita kuma ita ce matar ɗan. Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Za mu tashi inda malam ya ce mailur rajuli ila ba'di nisa'ihi duna ba'di, bayani akan yaya hukunci yake idan miji ya zama yana karkata zuwa ga wata mata fiye da ɗaya, ko wasu matan shi fiye da sauran. Malam ya ce akhbarana Amr ibn Ali qala haddathana Abdurrahman qala haddathana Hammam an Qatada an Nadr ibn Anas an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairata an Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati ahadu shaqqayhi ma'il. Malam yace daga Amr dan Ali, daga Abdurrahman, daga Hammam, daga Qatada, daga An-Nadr ibn Anas, shi kuma yace daga Bashir ibn Nahik, shi kuma yace daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Abu Hurairah Allah ya kara masa bai ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah ya ce man kana lahum ra'atani, wanda dai yake da mata biyu, yamilu li ahadihima 'ala al-ukhra, sai ya karkata zuwa ga ɗayan su ya cutar da ɗayan, jaa yawm al-qiyamati ahadu shaqqayhi ma'id, ranar al-qiyama zai kasance za a ganshi da ɗaya daga cikin sassan jikin shi ya shanye. وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو عبد الرحمن أرسله حماد بن زيد. مالن يسألك كو إسنادي تهنير مالن منص محمد إسماعيل بن إبراهيم دقى يزيد دقى حماد دقى أيوب دقى أبو كلابة دقى بلاي دقى يزيد دقى عائشة الله يقارى متى إدافك تشوى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله يكثن شيء عليه الصلاة والسلام يكثن ينار بنقوانا بين النساء فكان كان ماتنسا فيعدل كما يكن ديدي تربان قانا ثم يقول سألنا سينا الدعاء نتشوى اللهم هذا فعلي فيما أملك، يا الله وانا شيني أيكن دني جمد أبند نملك abinda ka bani iko akai wala fala talumni Allah karka zarge ni fi mal tamliku game da abinda ka mallaka wala amliku ni ban mallake shi ba ba kana Abu Abdurrahman na sayyidin kenan yace arsalahu Hammad bin Zaid wannan riwaya Hammad dan Zaid ya kawo ta mursala to abu na farko wannan shine hadisan da ya kawo a wannan wurin wanda kamar yadda aka ji su hadisai ne guda biyu abu na farko da zamu lura shine cewa da yi karkata da mutum ke yi daga wata mata fiye da wata a yadda Allah ya yi dan adam dabi'arsa Allah ya yi dan adam da mahalittun da ba dan adam ba Allah ya yi abin da yake cewa al-mufadala zarceceniya Allah bai yi halittu iri ɗaya ba wannan kuma daga cikin hikima da isar iyawar Allah subhanahu wataala tun daga kan annabawa da mala'iku da burare da garuruwa da ranaku da zamanna Allah ya yi mufadala akwai lokacin da ya kone lokaci falala akwai ranar da ta wata rana falala akwai garin da ya fi wani gari falala makka misali da madina sun fi sauran garuruwa falala ranar arafa da ranar lailatul qadr da ire-iren su sun fi sauran ranaku daraja ranar juma'a ta fi sauran ranaku daraja watan ramadana ya fi sauran watanni daraja haka dai haka dai to haka koda annabawa kamar yadda muka sani Allah ya ce tilka rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen wasu manzanni akan wasu kalla mu ga hatta abinci da tsirrai da Allah yake fitarwa sai da Allah ya magana kan su yake cewa wasul abdi qita'un mutajawiratun ko a cikin kasa akwai wato yanki yanki na kasa kamar a ce feguna na kasa ko fadin kasa mutajawiratun ana kaddara wa ghayru mutajawiratin kenan Allah yace wa jannatu da kuma koramu ko gonaki min a'nabin wa nakhilin sinwanun wa ghayru sinwan na gonaki na ilbai da dadirai sinwanun wanda suke cincirundo a wuri guda daya wa ghayru sinwan da suke wanda suke a warwatse yusqa bi ma'in wahid Allah tunki masa yana shayar da su da dukkan ruwa iri daya ruwan sama guda daya yake sauka ya shayar da su amma Allah yace ne ulu fadlu ba'dahu ala ba'din fil ukul amma muna fifita bambanta su a wajen dandano dandanan su daban wani zaki wani bauri wani daci wani kuma darajar sa ma a kasuwa daban-daban ulu fadlu ba'dahu ala ba'din fil ukul Allah yace ne fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilu da mutane su hankalta to nan wajen da yace inda yake cewa isqabi ma'in wahid akwai wata fasara mai zurfi da malamai suke game da cewa wannan hata dan adam ma haka ne dan adam ana kera shi da mani iri guda ne amma kuma Allah ya tashi kawo su duniya koda mani mutum daya da ya haifi ƴaƴa duka ƴaƴan shi ne kin ga duka ƴaƴan isqabi ma'in wahid dukkanin su an fertilizing kwaya halittar su da mani mahaifin su kwaya daya amma kuma za su zama daban-daban koda tagwaye ne koda ciki ɗaya suka tafi koda a gida ɗaya suka taso sun ci abinci iri ɗaya sun yi makaranta iri guda sun samu horo iri ɗaya suna jin yare iri ɗaya dangin su komai ɗaya amma kuma kowa halin shi daban kowa tsarin shi daban to wannan haka Allah ya tsara mutane za ka ba abin mamaki bane dan an samu wasu mutane sun fi soyuwa ga wasu fiye da wasu ƴaƴa suke haifi ƴaƴanki kuma kike kin fi son wani a kan wani saboda wani dalili wani shi ma kuma cikin ya fi son ki fiye da wani ɗa haka ake ga wani ɗa ya daramta da ƙaunar mahaifiyarsa ko ban shi fiye da ɗayan ya fi nuna ƙauna da menene nan ce da makale makuwa da ake cewa haka kawazuci ko wani tun yana kankani zaki ga yaro haka yake har ya girma sai wani har ya iyali ma sai iyalin shi sun dinga damuwa ma cewa kullum yana gurin mama shi ba haka bane to wannan ɗabi'ar da Allah ya yi haka take dama in ba mu mace ta batun asali shine muke auka kurakure da dama cewa dole mutum zai karkata zuwa ga wani abu na mutane zuwa ga wani nau'in abinci zuwa ga wata kalar sutura zuwa ga wasu irin abokai kowa yana da makarkatarsa da ya karkata zuwa gare shi haka abin yake ɗabi'a ce mu fahimci wannan tun farko hadisi na farko da malai ya kawo isnadin sa daga malam Amru ibn Ali الفلاس كنا عمرو بن علي الفلاس انا مش الكنيا ده ابو حفص وند رسوله شيكره 249 فهي هجره من الله صلى الله عليه وسلم yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sitta, babban malami ne cikin malaman hadisi, cikin malaman jarhuwat ta'dil, Amr ibn Ali al-Fallaq shine malamin Imam an-Nasa'i a wannan wajen, ko baya ga Imam an-Nasa'i duk su Bukhari da Muslim madalaban shi, shi kuma yace daga Abdurrahman, Abdurrahman shine Ibn Mahdi kenan, Abdurrahman Ibn Mahdi Ibn Hassan al-Lu'lu'i al-Basri al-Hafiz al-Kabir, Abdurrahman Ibn Mahdi yana da ɗaya daga cikin gaggan malaman hadisi shi ma, shi kuma ya rusu shekara 198 bayan girman Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yace daga Hammam Ibn Yahya Ibn Dinar al-Audi wanda ya rusu shekara 163 bayan girman Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da hadisi a cikin al-kutubu sita duka, daga Qatada shine Ibn Di'amah as-Sadusi kenan, wannan babban ɗalibin Anas mai yin babban tabi'in nan ne yin irsani da muka faɗa a ran nan, shi kuma Qatada daga An-Nadr ibn Anas ibn Malik, wannan ɗan gidan Anas ibn Malik ne, shi ma daga cikin jama'a, shi kuma yace daga Bashir ibn Nahik, Nahik haka za a karanta shi bil mukabbar, ba tasjili bane, karkace Nuhaik, Nahik as-Sadusi, Bashir ibn Nahik as-Sadusi, wanda shi kuma yake riwaya daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira, wanda yake malakabi da Hafidus Sahaba, Abu Huraira babban malami ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi kowane sahabi yawan hadisi kamar da muka ambata kan aran, wasu waɗanda ba su san me ilimi yake nufi ba suna tuhuma wai me yasa Abu Huraira ya fi yawan hadisai, farko dai mu sani da cewa duk wanda ka je yana zaki irin su Abu Huraira to alaman mutum ko dai batacce ne ko jahili ne, me yasa Abu Huraira ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 3 kadai ko kasa ma da haka, amma kuma yafi hadisai fiye da mutanen da suka zauna shekara 23 nan duka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka fara mutunci da su from day one, misali su Abu Bakar, su Sayyidina Ali da makamantansu, gaskiya ne wannan, haka waki yake Allah cikin hikimarsa, mu gane cewa ita riwaya abin take nufi ba wai abin da ka ji ba, abin da ka je ka kai gaba shine riwaya, abin da ka je ka karas, to abin da ya karas ya fi wanda suka karas yawa, amma wannan bai nufin abin da ya ji ya fi nasu yawa, na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi a shekaru kunan da ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga asuba sai annabi ya shiga bacci sa ne yake rabuwa da shi, da aka contact hours din shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya ninninkawa sai da wanda ya shekara, wato mutum da ya shekara kamar 10 yana zuwa makaranta, amma duk mako so ɗaya kawai yake zuwa, da haka a kowace shekara in ya je babu fashi, a kowace shekara ya je so 50 kenan, ko wata gida a cikin 50 ɗin nawa akwai satin da aka yi ruwan sama, wani sati an yi dokar ta bashi, wani sati an yi ana sallar layya haka, amma bashi ma ya je so 50, to aka ce 50 so 10 so 500 kenan, haka ne shekara 10 ya je makaranta yana da contact hours 500, wani kuma wanda zai shekara ɗaya amma kullum zai je makaranta sau uku, shi a kullum sau uku ya bayanta kuma a mako sau ɗaya, in ga a shekara ukun nan in aka ɗauki a shekara ɗin aka ga ana da kwana 350 sai kin ninka ta sau uku, za ka shi a shekara ɗaya ya ninninka wancan zuwa makaranta, contact hours ake magana, za a zai samu ya je makaranta sau 1,050 misali, wancan kuma a shekara 10 shi kuma ya je sau 500, kuma gane bambancin contact hours. Sannan sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi addu'a ta musamman da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Amr dan As yana rubutawa ya fi ni rikewa, ka muna addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ke rubutu ba, sai manzo Allah ya ce mishi a jabar gwanka in maka addu'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ya dauka ya mai daga nan baya mantawa, yayin da normal dan adam kuwa yakan haddace kawai kamar 20% ne na abin da yake, duk abin da ka ji a wuni in ma kwakwalwa ka tana da charge sosai za ka yi haddace 20% ne, ga muna haddacewa duka za mu zauna jahiliya ka irin karatun da muka ji a ce duk wanda ka ji kamar ruko da ka haddace to shi ko sai zama ya haddace komai, sai daga baya ma aka fahimci a ce shi wani tablet na wurin asu ma tsoro ya ba Abu Huraira ma bai ma sai Abu Huraira hadisi bari da haka ya sa ko da zai firgita kan kamar ya fi ka basira, kuma haka bane in ka ji zaki mu da shi ana ba da hadda ko sai kamar ya fi ka basira a shi kuma ta gina ba ta shiga bane, to ya ba firgita shi ne kawai, to wannan kenan. Sannan kuma baya ganin shekarun da Abu Huraira yayi a duniya yana karantawa, baya komai ta karantawa, wannan ma ya bashi dama ya karantar da abu da yawa da yawa, yayin sayyidina Ali su kuma suka shagaltu da mulki da sarauta da yaƙe-yaƙe da fitintunu ba su samu lokacin karantawa ba. Lokacin karantawa shi kanshi wata alfarma ce da Allah yake wani mutane, wasu Allah bai musu za su samu ilimi kudin su rasu da wuri, kamar da Fatima misali ta rasu da wuri bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kamar sayyidina Abubakar shi ma bayan shekara biyu rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wani ya dade din amma kuma ya dade ne a harkar mulki bai dade a harkar ilimi ba. Shi ko Abu Hurairah bai da komai a lokacin ko aure ma bai wasan da Annabi yake rai sallallahu alaihi wasallam, yana dalibi ne kawai dalibi talaka wanda karatu kawai yake nema. So wannan ya ba shi dama da addu'a can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi da kuma shaidar da ya mushi akan cewa shi mutum ne mai kwadayin ilimi, sai ya tara ilimi mai yawa ya karanta da ilimi yawa. Wannan dai nufin ya fi Abubakar ilimi ko ya fi sayyidina Ali ilimi, baya nufin haka sam shi ba san suna gaba da shi ya ilimi, amma yawan riwaya kuma kowa da falala da Allah yake mushi. Wannan kenan da sayyidina Abu Huraira yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana lahum ra'atani, duk wanda yake da mata biyu, to ba wai an tsaya a tsaya mata biyun bane, ko da uku ne ko da hudu ne, an faɗi mafi karancin abin da zai yi ne wanda yake da mata biyu ko fiye da biyu zuwa uku ko hudu, yamilu li ihdahuma, sai kasance yana karkata li ihdahuma ai li salihi ihdahuma to the advantage of wata a cikin su, wanda kuma ala ihdahuma ai didda ihdahu didda al-ukhra kenan, ma'ana ya zama sai an samu abubuwan guda biyu, karkata zuwa ga daya da ci a lokacin da zai cutar da daya, ba wai mujarradin karkata ba, sai ya zama karkatar ta haifar da cutarwa ga dayan saboda shiga kinta. Mula zanci wannan malal ihdahuma ala al-ukhra, ya karkata zuwa ga dayan ala al-ukhra ay didda al-ukhra, hakkinta ya shigo ko shi ne ranar kiyama aka ce zai zo da sashen jikinsa a shanye. Wannan shi ne abin da ake cewa al-jaza'u min jinsil amal, kamar yadda malamai suke cewa shi ya karkata zuwa ga wata zaka shi wani jikin shi bangaren jikin shi ya karkace. Kuma wannan kwatancin yana nuni zuwa ga muhimmancin mata aure ga mijinta kamar sashen jikin shi ne kenan, ta yadda in ya wulakanta ta kamar ya wulakanta sashen jikin shi, in ya ci zarafinta kamar ya ci zarafin sashen jikin shi. Sannan wurin yana nuni zuwa ga da zai zama babu ukhra din ma, babu ukhra idan mai ta kadai ce famala aliha, ita ma ya karkata zuwa ga wani abu ya cuta da ita tunan ma ko wannan matsala, ba dole sai ya karkata ga wata mata ba, in ya karkata ga wani abu zai cutar da mata shi to ya samu wannan matsala. To wannan matsalar da ya samu shi ita ce kadai ukubar sa, ko kuwa alama ce ga ukubar da za a yi mishi a lahira, domin a lahira za a ga mutane da yawa za su zo da wasu siffofi alamar cewa suna da matsaloli, kamar wanda zai zo a ce ya kulle shinkafa shi ne mai mafarki ya karya, kamar malami da za a gan shi yana tafiya hanjin cikin shi na jan shi saboda yana faɗan gaskiya baya aiki da ita, kamar wanda za a gan shi da dogon wuya saboda yana kiran sallah da makamantansu, siffofi ko ne na yabo ko na akasin haka. To wannan alama ce akan zai dandana kudansa, ba shi ne wai sakamakon shi ba, alama ce akan cewa da an gan shi to an ga wanda yake mati amana, da kuke cewa ko mati amana, sai an ga azzalimi shi ake gani da wannan siffa. Allah shi kyauta. To wannan kenan abinda ya kamata mu kalla game da wannan hadisin, suna da yawa za mu dan kara bayani akan shi, bari mu gama jin tsayar riwaya. Malam ya kara cewa daga malaminsa mai suna Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim, za ka kalli wannan sunan da kyau za ka irin daya da sunan Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardiz, ba to ba Bukhari bane wannan, ba shi bane Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim anan ibn Miksam ne, dan gidan ibn Ulayya ne. Bisaraha akwai tunani da wasu suka yi cewa wannan ko dai Bukhari ne, amma malamai muhaqqiqun kamar ibn Hajar al-Asqalani kuma dai ambata cikin Tahzib al-Tahzib da al-Imam al-Zahabi a cikin Sirru Alam al-Nubala sun tabbatar da cewa Imam al-Bukhari Imam an-Nasa'i bai gamu da Bukhari ba, su gamu da junan su, sai dai duk dan riwaya da Bukhari yake a cikin Kitabul Kuna yana yin sune ta hanyar Abdullah dan Ahmad dan Abdul Salam daga Bukhari din, yayin riwaya da yawa irin waɗannan. Sannan an samu a wasu nuskoki an ambaci irin wannan suna haka Muhammad ibn Isma'il kadai kamar nusar ibn Sunni amma da tabbas ba Imam al-Bukhari bane musamman aka kalli na sama da shi wanda yake riwaya daga gare shi shine wani shine Yazid ibn Harun wanda babban malami ne shine malamin Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim anan to ba Bukhari bane wannan dan haka Ibn Hajar yake cewa a cikin tabibu tahdibin shi yake cewa da ya kawo magana yake cewa ai shi Imam an-Nasa'i a cikin Kitabul Kuna yana riwaya an Abdullah ibn Ahmad ibn Abdul Salam al-Khaffaf an al-Bukhari sai yace fa hadhihi qarinatun zahira ala annahu lam yalqa al-Bukhari wannan qarina ce mabbayyaniya akan cewa bai gamu da Imam al-Bukhari ba to ba shi bane anan wannan sunan shi Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Miktam ya rusu shekara 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan malam abin nan Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya wanda yake cewa shi ibn Ulayya ana danganta shi da mahaifiyarsa duk da yake yana yin Allah isa ce wanda ya kira shi haka Allah isa shi kuma Yazid ibn Harun daga Hammad to Hammad dan Salama kenan Hammad dan Salama dan Dinar wanda ya shiga 177 yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutubul Arba da kuma Bukhari ta'alikan akwai magana da yawa akan sa amma dai suka ne fil jumla ba ita ce damuwar mu ba daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani ko as-Sakhtiyani daga Abu Kilaba shine Abdullah ibn Yazid ibn Zaid al-Jurani babban dalibi a makarantar Abdullah dan Mas'ud din shi kuma Abu Kilaba sai daga cikin kibaru a immatu tabi'ina ne yar shekara 104 yar su shi kuma yake cewa daga Abdullah dan Zaid shi kuma yake cewa daga Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaqsim yana raban kwana baina nisa'ihi tsakanin matansa fa ya'dilu kuma yakan yi adalci kuma ya kudu sannan sai ya ce Allahumma hadha fi'li fi ma amliku ya Allah wannan shine abinda na aikata ga abinda zan iya falata dunni fi ma tamliku kar ka zarge ni akan abinda ban mallake shi ba abinda ka mallaka wala amliku menene ma amliku din shine wato aikin raban kwana wani ne kuma ma tamliku shine zuciyar mutum da take tsakankanin ya tsugu da bi da gaskiya din Allah subhanahu wataala mutum bai da ikon ya sarrafa zuciyarsa ta so ko ta ki Allah ne yake kimsa mata soyayya ko kiyayya to baka iya raba wa mutane soyayya ka daidai wa daidan sau matanka ne ko ƴaƴanka ne ko ƴan uwanka ko suwaye ba za ka iya ba idan haka sai yake tawwala wa Allah cewa ba zai iya wannan ba kada Allah ya zarge shi akan wannan qala Abu Abdurrahman arsalahu Hammad ibn Zaid Abu Abdurrahman ne sai yake cewa Hammad ibn Zaid ya yi irsalin wannan riwaya wannan wata magana cewa shi musallal hadith ba na sumu kuka cikin ta kar mu tafi da nisa shi wancan hadisin ingantacce ne bai da kura a ciki na farkon sa al-Imam bayan ga Nasa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da shi da Imam Darimi da Hakim da Baihaqi a cikin sunan dinsa da cikin Shu'abul Iman da wasu malamai daban waɗanda ba wannan ba akwai wanda suka inganta shi irin su Ibn Hibban irin su Imam Zahabi a cikin Talkhisul Mustadrak irin Ibn Hajar a cikin Talkhisul Hadir da ma cikin Bulughul Maram da ya inganta wannan hadisi da haka hadisi ya tabbata ce babu kura kan shi amma wannan nabi akwai takwakiya da yawa kan shi wanda karshen magana shine hadisi na zaifi karshen magana kenan kuma littafin Irwa'ul Ghalib na Sheikh Al-Albani ya tattauna akai a wajen kuma daga cikin malaman salaf magabata wanda suka rawaita hadisin akwai al-Imam ad-Darqutni akwai shi kanshi Tirmidhi da rawaito shi yayi istigradin sa akwai Abu Zur'a akwai Ibn Abi Hatim to waɗannan dukkan malaman kuma suka rawaita hadisi sai za a kewaya a gama kewaya da wuya a tare ya sha to da malamai nan da suke jibalun nirasiyat Al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka Tirmidhi haka Ibn Majah haka Al-Imam At-Tabari a cikin tafsirin sa haka Al-Imam Al-Baihaqi a cikin sunan din sa haka Ibn Sadin a cikin littafin shi Tabaqatu Ibn Sadin da wasu wurare da dama kan na cika ku da surutu akan irin waɗannan abubuwa to wannan kenan in muka lura da kyau abinda hadisi yake karantawa shine muka dauki fadin Allah Allah ya ce in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida idan aw malaka kaimar ku zalika adna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in khiftum idan kuka tsoraki Allah tukuce din furiyata ma kada ku yi mazuwa za ku iya mu marayu adalci ba marayu da ake fada anan shine kamar da malaman tafsiri suka ce mutum ne zai kasance a gidansa akwai marainiya kamar ya mace marainiya take zuwa a gidansa wanda kuma akwai aure tsakanin su da ita to sai yayi dabara ya aure ta inda yana da karfin iko akan ta ya cutar da ita ba tare tana san shi ba bai da ta iya ne ya kwace dukiyar da aka bar mata gado yar ammin sa ce dama wata kida ko yar babba ce ko yar khal sai ya aure ta da wayo da dabara dama a gidan shi take shine waliyin ta shine komai sai ya mallake ta da aure to suna yin haka da hiliya shine Allah ya ce idan kun ji tsoron ba za ku yi musu azabci ba fankihu ma qabalakum minan nisa to ku je ku auri matan da duka ga dama a cikin wanda ya halasta daga nan malamai suka fara tattaunawa akan wannan yanzu umarnin umarni na halasti domin ba ya zo ne umarni na kai tsaye kamar da za su yi allazina amanu in ki ma qabalakum ba haka aka ce sai aka fara wata magana daban sannan aka ce to in ba za ta yi ba to ku yi aure dan haka al'amru idan ya zo tare da wani hani akan wani abu ya fi jawazi ne ba shari'a ce a matsayin sunna ko a matsayin wajibi ba dan haka malamai suka tattauna akan wannan kuma suka tattauna akan menene asali shin mace ɗaya ce asali koko hudu ko uku ko waye mazhabin Hanabila wanda yake tunawa yanzu suka ce abinda zai ishi mutum idan ɗaya ce za ta ishe shi ɗaya ta wadatar da shi to makruhi ne zai ga ta kuma ya zama akwai israfi a ciki kamar yadda wajen cin abinci ana so ka ci iya lomomin da za su ishe ka ne kar ka je ka cika cikin kai ma yawa yawa sannan su kuma mazhabin malikiya suka ce a ɗaya shine asali domin za ka ji Qur'ani yana ambaton mace da miji ne ɗaya da ɗaya yake ambato ta haka yana nufin mutum ɗaya mace ɗaya mutum ɗaya mace ɗaya sai in wanda yake ganin yana da buƙata ko ake ganin ya kamata sannan sai ya wuce nan wajen sun da tattauna ta tana mai yawa ba ita ce mahallin tattauna za a ba magana ta a gaba insha Allah to da yace ku aure biyu ko uku ko kaza sai ce sai magana adalci ko to wannan magana adalci da ta kawo wannan malamai suka kokarin tattauna menene adalci game da zama da mata shine can da aka ce fala tamilu kullal mayl kar ku karkata dukkanin karkata domin karkata iri biyu ne kai karkata da zuciya to shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai iya yin adalci a kai ba domin zuciya tana karkata zuwa ga abin da take so ba mai bidaya kuma a zuwa ta zuwa ga wani abu daban ɗayan mailu din wanda aka ce kar a yi duka ma'ana a yi rabi kenan a bar rabi shine karkata ta wajen rabon kwana tare da cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halasta mishi da yace turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilai kaman tasha in ka ga dama ka kusanto da wata in ka ga dama ka jinkirta wata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama yaki yin rabon kwana irin yadda aka sani yana da dama amma bai yi saboda cika adalcinsa amma yakan to yakan keɓance wanda zai kwana a ɗakin ta ne da dare sauran tsawon rana kuma ya hidimomin shi na karantarwa da wa'azi sannan kuma bayan ya shigo gida yakan je gurin kowace ya mata ban kwana ko ya gaisa da ita ko ya ji ta bukatar ta ko ya kawo mata wani abu ya bata sannan ya tike a wurin wacce zai kwana za mu ji wasu maganganu da malamai suka faɗa a madadin ta'aliki akan wannan matsala shine sai a nan malamai suke cewa don haka abinda ake nufi da adalci shine aje komai a mahallin shi kamar yadda aka sani ba wai yin abu duka iri ɗaya ba za mu ji ta magana daga Ibnu Battali wanda na san ba ta yi mata da yawa daɗi ba so da galibin mata abinda suke cewa an musu zalunci shari'a ba ta kallon shi a matsayin zalunci su ne kuma suke kallon shi a matsayin zalunci alal misali yanzu idan mutum yana da kuɗi ya ɗauka ya biya wata mata aikin hajji ya ki biya wa wata ta sake shekara ya zawo sake biya ma wannan da ya biya mata a gurin mata wannan ba kuma shi zalunci ba za a tace da dalilin shi ana cewa ba za aiki da karatun su kaza 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 kaga ustadan nan wannan ai zalunci babu zalunci a cikin wannan ko sai mu wata mota yake sai mu wata duka babu zalunci domin wani abu ne da ya karo akan asalin wajibi in dai kowa an baka abincinta da suturarta da wurin kwananta da duk abin take bukata na yau da kullum to abin da ya karo akan haka to wannan ne wanda ake so ne ko wanda yake samun shiga a gurin miji inda zai yi hakan ya fi ihsani amma ba dole bane mata su san wannan ba dole bane duk abin da ya karu akan wajibi ba dole bane sai an daidaita ne ka tsaya da nauyi to amma kuma ka yi ya ga iya haka yake saboda ba shi da dalilin da yake ta miki wannan don ba shi abin da yake wajibi ku saurara za mu karanta magana ita ne sai mu karanta magana daga Ibn Battal malami ne da ya fi shekara 2000 da mutuwa ku saurara shi ta adalci da mutane suke kallon shi ya bambanta da shari'a take kallon shi yanda mutane suke kallon adalci ya bambanta da shari'a take kallon adalci misali yanzu idan a gida akwai yarinya ɗan shekara 2 akwai kuma wata ɗan shekara 20 an tashi ɗan ka musu hijabi za a ce kowa sai an sai mata yadi yadi da yarni kowa ba abin da yake bukata za a sai mishi ba ashe ba adalci ba kenan ko ya kamata ce ko sai wannan abata canjin yadi hukunta ko wani ya kai a sai mai keke an sai mishi wani kuma bai sai keke ba nono yake sha gumma mashi sai a sai mishi famfas kowa abin da yake bukata kenan to wannan shine adalci amma a ce kowa don su mutane sa tsammanin adalci shine da yaren turawa abin da yake cewa daidaita tsakanin maza da mata ko daidaita tsakanin kowa da kowa yanzu abin da shari'a ta yi ma maza da mata a bisa mizanin shari'ar musulunci adalci ne amma a gun turawa ba zalunci suke ganin shi ba gado da aka ce a ba namiji kaso biyu mace kaso ɗaya kuka ɗauko wancan cerin naku sunan shi zalunci kenan amma adalci ne ba wanda yake musu haka madan shi na musulmi ko kafirai da ƴan baran da su ne suke ganin shi a matsayin zalunci to haka wannan ma yake in dai an ba mace asalin abin da yake wajibi to duk abin da ya karu a kai ba dole bane sai an daidaita ta da abokin zamanta idan aka yi haka ki koma ga Allah kawai rasta mana fadallahu bi ba'dikum ala ba'd sunan shi ihsani ihsani sunan shi ihsani kuma kana yi ma wanda kyauta maka ne kama ka mishi za mu ji karatu ne yana nan za mu rukawo kanshi ai karatu ne dole a fadi shi ai babu yadda muka iya ai abin da yasa wani abu ne ya riga ya gida a cikin kwanan ku shi sai yanzu aka fadi yanda ya saba mu ku ji shi daban ku bari mu zo mu karanta wajen kar na cinye muku dadin shi to wannan kenan al-imam to wannan da aka ce falata milu kullal mai kar ku karkata dukkanin karkata sai imam tahawi da yake sharhin magana sai yake cewa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yago yana magana akan karkata zuwa ga daya daga cikin mata yace fa ka anna ma'ana hadha al-hadisi indana ala al-mayli ilayha bi ghairi idni sahibatiha yace mu agun muna ganin ma'ana wannan hadisi shine mutum ya karkata zuwa ga wata mata ba da izinin abokiyar zamanta ba a ranar kwananta ko a cikin lokacinta ya koma zuwa gun wata bin sahibati lahu fi dhalika fa amma idha adnat lahu fi dhalika wa abahathu falaysa yadkhulu hadha al-ma'na kama fa'alat sauda hina wa bad yawmaha li aisha li anna haqqaha inma tarakathu bi tibin nafs yace saboda amma idan da yaddar wata mace ne miji ya gulgun daya to wannan babu komai kamar yadda Aisha ta samu alfarma daga Sauda ta bata aran kwananta take moran wannan kwana bari ku ji maganganun da wasu malamai suka faɗa zan karanta mana su a gurguje na rere su daga wasu littattafai zan ambaci littafin insha Allah akwai game da wannan magana na farko al-imamu al-Kasani a cikin tafin shi mai suna Bada'us Sana'i yake magana akan game da raba wurin zama shi idan mutum yana da mace da ɗaya me yake fa dacewa ya zama suna gida ɗaya ko kowace gidanta daban ku saurara ya danganta ga ma'arufi na al'adar mutane ya danganta kuma ga abin da zai iya wato wadatarsa ko samun shi ko ƙarfin shi amma dai mace tana da ƴanci ta saka shar'in cewa ni ba zan zauna gida ɗaya da wata ba kafin aure ta misali ni ba zan zauna gida da wata ba in ya yarda da wannan sharɗin ko da watan nan kishi ya tafi ko da watan nan mahaifiyar ta ce ko ƴan uwansa ta ce ba zan zauna da kowa ba in ya yarda to wajibi ne cika wannan sharaɗin saboda ka'ida ita ce duk sharaɗin da mutum ya saka a wajen aure aka saka mishi ya karɓa sai ya cika shi ba daidai bane abin da ake cewa wai a sa mata sharaɗi daga baya a karya ba komai ba daidai bane wannan karatu
yawa kuma ku dina ba ku kwanta yin ba daidai bane wannan sharadin a ce wai mutum ya mata sharadin ba zai mata kishiya ba kuma kawai ya kunna uwan shege ya shego ya je ya kishiya ko ba daidai bane in yace zai tana da yanci ta ce bata yadda ba kuma alƙali zai iya tirsasa mishi kai yayi ko kuma ya sake ta to sai dai kuma za ta iya asara za ta iya dibabu in ga ta hakura sai Allah ya tsare mata to na'am idan mutum ya yi matar shi alƙawari sanda zai aure ta cewa na yadda in na aure ki ba zan auri wata akan shi ba ai galibi ce maza ake kakka damu yi alƙawarin ba ku ne ka karya ko to kuskure ne gaskiya abin da yake daidai shine in dai har mutum ya dauki wannan alƙawarin wajibi ne cika shi wa aufu bil ahdi idza ahadtum ai wannan sharadin bai hana komai da Allah bai haramta komai da Allah ya halasta ba a'a ai halasta ne Allah ya halasta sharadi kuma da ka sa wanda ba ka ce na sa sharadin na haramta yin aure ba a'a ba zan yi ba domin dama zabi ne da in da ce na sa maka sharadin cewa ba wata mata ta halasta gare ka to wannan shine haramta abinda Allah ya halasta da wannan tawilin mutane suke suke wannan amma abinda malamai suka fara yana cikin tafsirin Zadul Ma'ad Ibn Qayyim yayi wannan magana haka cikin tafsirin shi Zadul Hafat cewa sharadin da mutum ya saka kamar yadda annabi yake cewa mafi girman sharadin da za ku biya idan an muku sharadi a wurin aure wanda ya halasta muku aure ya fi kowane sharadin girma a cikin shi don haka idan mace ta yi wannan sharadin ai yace fa inna ha yuskinuha fi baitin munfarid sai sai ta dole a gida daban saboda li annahunna rubbama yu'dhinaha wa yudrirna biha fil musakara don za su yi fitar da ita akwai tsanan miji marasa kirki za su dinga mata rashin mutunci ko kuma wasu ma yayan shi ne uwarsu ta mutu an aurota suna kishi da ita da makamantansu to sai yabo magana yake cewa game da adalci a wajen nafaka din nan da aka faɗa ibn taymiya yake cewa al ma'anal adlu fil nafaqati wal kiswa ma'ana adalci a wajen ciyarwa da sutura an yi fika alaihinna ala qadaril wasi wattaqa ya ciyar da su bisa karfinsa da abin da yake da shi wa amma al-adlu fil nafaqati wal kiswa fa huwa sunnatu aidan iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana ya'dilu baina azwajihi fil nafaqati kama ya'dilu fil kisma kamar yadda muka ji sai ibn qayyim yake cewa wa kana yuqsimu bainahunna fil mabiti wal iwa'i wan nafaqa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa matan shi rabo fil mabiti a wajen kwana wal iwa da wajen zama da su wan nafaqa da ciyarwa wa amma ma ada zalika da abin da ya wannan ci kwana da zama da su a cikin lokacin su da ciyarwa yace fa ma ada zalika fala yadurruhu alla ya'dila bainahunna babu matsala game da miji dan bai adalci ba ka an yi hudiya liwahidatin minhunna hadiya kamar ya bayar wata kyauta aw yamilu qalbuhu ila wahidatin minhunna ko kuma zuciyarsa ta karkata zuwa ga wata aw yaksuha ko ya ce mata sutura fawqal wajibi alayhi sai da abin da yake wajibi a kansa aw jami wahida akthar min ghayriha huna qasd al ibrar bi ghayriha ko ya zama yana tarayyar aure da wata fiye da dayar amma kar yayi duka waɗannan da nufin cutar da dayar fa in adala kana af da zai adalcin anan ma wajen kyauta in ya tashi sai musu motoci kowa a ce mata an tashi zan yi da kowa a ce mata dozin biyu misali in an tashi zuwa maka kowa a biya mata ko kuma a ce to wanta ta je baɗi ke ma ki biyan Allah ya kai mu ko a yi ƙura da za a yi hakan da ya fi adalci da kuma ya fi ba da zaman lafiya amma in ba a yi haka ba laifi ba ne kar a je ana ce mishi munafiki ne sinan ni ne baya adalci ba haka ba ne yana da ƴancin wata ya ƙara mata akan wanda bai mota ba ya ce inda za a yi hakan da ya fi ibn qudama shi kuma a cikin zafin al-mughni sai yake cewa wa laysa alayhi taswiya bayna nisa'i fil nafaqati wal kiswa ba dai da ba dai bane sai mutum ya rige tsakanin matan shi wajen ciyarwa da sutura idan qama bil wajibi li kulli wahidatin minhunna idan kowace aka mata abin da yake wajibi abin da yake wajibi na dole wanda dole shi za a rayu ba dole bane abin da ya karu ba dole sai adalci ba qala ahmadu fi ar-rajul li humra'atan anta bi imam ahmad ibn hanbal game da mutum yana da mata guda biyu lahu an yufaddila ihdahuma ala al-ukhra fi nafaqati wa ash-shahawati wal kiswati idha kanat al-ukhra fi kifayati shi ya samu damar ya fifita wata akan wata wajen ciyarwa
da bukatu wata ta da namiji da sutura idan ya zama daya tana da abin da take da shi yawa da ce ta Allah misali a ce wannan attajirace wannan kuma talaka ce yanga talakan na ba ta bukata a gurin shi yafi abin da take da ta bukata domin ita ba ta da samu komai to shin daidai ne a ce saboda wanda tana daukan albashi 180 ko 300 idan wata yace a kawo 30 ba ta ce to gashi ki kara aka abin da kike da shi wanda kuma zuwa take a gida kawai sai dai salati sai zuwa islamiya sai ce tace kuma ki kuma ga 150 kun ga haye da kike fita arziki ba haye da kike fita arziki amma saboda sa'idin irin naku na mata sai ku da mutane tambaya cewa ana yin zalunci kullu aka ki mun wannan tambayoyin wallahi malam ni saboda ina aiki mijina kullun sai ce min kashe kudina amma kishiyata saboda ita ba ta da komai sai ya dinga ba ta ci ci ko sai wani irin sa'ido ne wannan aka abunta dan samu kullun haka nake tuna mata wallahi man ma fa dalla bi ba'dukum ala ba'd hala ma ke da ake baki ganin nan malama ya kasance ma zuce shi ba dole bane da mai ta da yake ba zai fi jin haushin ta mata da mai shi da bani bane ba haka bane amma ke kuma kina nan kin sa'ido saboda an ba ta 50 an ba ki 30 ko kuma saboda ke kike aiki kina da yara an siyo biredi guda 300 an ba ki ita ma an ba ta 300 ita ga ita yacce guda daya kin ne nake da biredi ta nake da kuci da kuki kashin shi misali mun gane yace to ba dole bane idan dai ta zama tana da abin da zai ishe ta waye shirili hadihi arfa'a min thawbi hadihi yasewa wannan yasewa Aisha misali tufa da yafi yawa na Samira misali ko wata kunu tilka fi kifaya sai zama ita wannan tana da shida ba dama tana atabofinta ta kwaci alashin da ta yi harkata ta kyara wardrobinta wannan kuma ita ne kace da kauye ka aurota ana so ta dan daga ta zuwa matakin birni ko mun gane sai a ciko mata akwati da sutura yaya hakan yayi وهذا لأن التسوية في هذا كله تشك شتو دا أمن ديدي تاوى تنا دوحلا فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج إما دا أشي واجبيني تونا أبني دا بزيو متن بسي دوحلا فسقط وجوب التسوية في الوقع إيش دا هكا أكا سوكد وجب سنديدي تاوى ما أو ينقل شا وتدي كل نجد أجل دسياتا ديتا وتقوم سي وتعمل يقول لك باب زادن في ألمان ita ce ba ta yin tsafta ita ce ba ta shiryawa wannan na cikin gafin al-Mughni da Ibn Qudama ya rasu fiye da shekara 600 ba magana ce ba Ibn Hajar da zuwa cikin Fathul Bari sai yake cewa fa idza waffa li kulli wahidatin minhunna kiswataha wa nafaqataha wal iwa'i ilayha idan ya samu wa da kowace a cikin su abincinta da suturarta da kuma ya samu mata da zuwa gurinta da yake kwana lam yadurruhu ma zada ala zalika babu abin da zai cutar da shi na abin da ya karu a haka min maili qalbin na karkata zuciya aw tabarru'in bi tuffa ko kuma yi mata kyauta kara mata wani abu na kyauta ba cewa wai dan ka ce mata ka katin waya ka ce mata ka katin waya so dole ji ma sai ka ce mata ban ko ta da shi misali ko mun gani ba dole bane dan yau ka tashi shiga wannan ɗakin ka zo da kaza ka ci kai da ita ba za ka ji dole ka shiga can gobe sai ka shiga da kalama ba dole bane saboda wannan kaza ba ta cikin wajibi tuwo shine wajibi riga ita ce wajibi sutura ɗaki wurin kwana shine wajibi wannan duk ku ji muna kan ta maganganun malamai ne da suka mutu tun da jama'a amin wa qala an-nawawi nawawi yace qala ashabuna idza qasama idan ya raba kwana la yalzamu hul waqu wala tasya fi baya wajaba kan shi yadda ta kwanciya da su da tarawa da su bal lahu an yabita inda hunna wala ya tsau wahida min hunna yana da damar ya kwana a gun mace ba zai kula ta ba wala hu an ya tsau ba'da hunna fi lawbatiha duna ba'di yana da damar wata ya kwana a wurin ta ya tsada ita wata kuma ya kwana a wurin ta ya kula ta lakin yusabu alla yu'attila hunna amma abinda yake musabbi kada ya dinga watsi da su wa an yusawwi bainahunna fi zalika ya dinga daidaitawa iya wasu wannan yake shirin sai muslim nan nawo wa qala ibnu qudama yake cewa la na'lamu khilafan bain ahli al-ilm fi annahu la tajibu at-taswiya bain an-nisa'i fi al-jima' wa musan sabani tsakanin malamai ba cewa ba a din tsakanin mata wajen saduwa da su wa huwa madhhabu malik wa shafi'i wa zalika li anna al-jima'a tariqatuhu ash-shahwa wal-mayl saboda shi ta tarewar aure wato tafarkin da yake bi shine sha'awa da karkata ta zuciya wala sabila ila taswiyati bainahunna fi zalika babu kun da abidita kaunar mutum bi a cikin zuciyar mutum a ce duka iri daya fa inna qalbahu qad yamilu ila ihdahuma dunal ukhra zuciyar mutum yake karkata zuwa ga daya ta bar daya ta karkata zuwa ga wance ta bar wance shi sa Allah yake walan tasdiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu maza ku iya mata adalci wajen kaunar su a zuciyar ku ba koda kun so ku haka wa qala abidatu salmani anan sai fasara yake al-hubbu wal jima' maza ku iya tafi wajen kauna da kwanciya da su ba wa in amkaratu tasfiya bainahuma fil jima'i kana ahsan wa aula inda za iya digitawa din ta wannan ya fi din fa innahu ablagu fil adl wannan shine yake matuƙa wajen adalci wala tajibu tasfiya bainahunna fil istimta bima dunal farji min al-qubli wal lamsi wa nahwihima haka nan kuma ba dole bane dan ka shiga dakin wanta kai mata kiki ko ka taba hannunta ko ka mata murmushi a ce in ka shiga dakin ta shi ma sai ka irin wannan murmushin sai ka mata ba dole bane wannan da abin da ba zai yi ba wannan ma yana cikin tafin al-mughni da ibnu qudama abu na biyu to sai dan gane da wai shin rabon kwanan sai an kirga awoyi keke da keke ne tun ko sabun sabun ko ko yayi ne kuma ga wuce wa amma khuruju zawji inda ihda zawjatai wuce ne miji zai bar gun wata mata ya koma wajen wata fa in kana li hajatin in zai shiga dakin wata wanda ba gunta yake ba idan akwai bukata wala yaqsudul idrara ba da nufin cutarwa ba biha walam yakun khurujuhu lithaniya ba ya fita ne dan kawai ya bata haushi ya je magana da wance da bata haushi ba fala haraja insha Allah ta'ala irin wannan abin da ake fada da cewa idan mutum yana dakin wance to ko takalmin shi dai a miƙo ne daga wancan dakin wannan an wuce wannan karatun ba a yi dishin babu laifi mutum yana shiga dakin kowace mace ya gaisa da ita ya zauna su fira in sa da wani magana da zasu yi wanda ba su so wasanta jimansu bi ya halitta kuma gani wa inna ma imadul qasamil layl abinda yake madogara game da rabon kwana shine dare dare ake magana akai fa yalzamuhu albaqa'u akthara al-layl bi sahibati an-nawba wajibi ne miji ya zama mafi yawan dare kamar ce daga sallar isha har wayewar gari to yana gurin wacce take da wannan daren ma ja'ala Allah fi dinihi min haraj kuma Allah bai sanya a cikin addinin shi abu wanda yake akwai kunci ba wala yumna'u az-zawj min al-khuruj ba a cewa miji ba zai fita ba kofar gida in yana wurin ki ba zai fita ba cikin tsakar gida ba kya so wata ta ganshi ko ba zai fito falo ba can boye shi kamar kudi au tasawwuk ko a ce ba zai fita ya je shago ya siyo biredi ya siyo ashana ko ya tafi shagon shi na kasuwa au tsudurin majlisul ilmi ko wanda yake wurin ki ce ba zai je karatu ba zai je makaranta ba zai je wa'azi ba shi ba fita uhida ne sai in dai kwanan ki ne ki ce ba zai fita ba duk wannan ba daidai bane idza kana al-khuruj lan taqsid bihi al-idra matakar ba ya fita ne da nufin cutar da wanda yake wurin ta dan ba wal baqau aktharu al-layl kharij al-bayt kharij sa'ibati al-nawba ko kuma yana so yaje ya fita gidan ya dade a ranar kwanan ki akwai wani malami Dr. Ahmad Rayyan ya wata magana a littafin shi mai suna ta'addudun nisa ta'addudun zawjat annabi yake cewa kata shaddada ba'dul ulama'i fi wad'i ma'ayir lil-qasam wasu malamai sun tsananta wajen saka wasu dokoki na rabon kwana wana faul adla an kulli ma yukhalifuha suka ce duk abin da ya saba wannan ba adalci bane hatta kana ba'du ha wasu suke cewa law ja'a lil ula ba'da al ghurubi wal thaniya ba'da al isha'i fa katara kal qasama idan ya shigo dakin wata bayan magariba wanda zai kwana a gurin ta kuma sai bayan isha'i bukaci zuwa waccan yaje magara ya tuto da daren ya haka to yayi adalci yayi zalunci ya lalata wannan rabon kwana yayi zalunci dan wuta ne shi kuma ana zalika أن الزوج يجب عليه أن ينهي كل متعلقات النهار قبل الغروب سكتي أبن دائك نبي شيني دي أبن راكي كجمع رانا كافن رانا تفادي حتى يتفرغ للضبط أوقات الدخول عند بذاته لكن إذا ما كان دلوك تفكر إيه كم ذلك تكر في الضبط نعي كما عدل تدولك شبه لكن كذونا كما أبن راكي يوميا بهذا يكون ذلك في ذات محددة يوميا أو تأوى تمسمى وإذا كان حدوث ذلك ممكنا فيما مضى إن أدى كان wannan abun mai yuwa ne libasatatul hayat saboda rayuwar da ake mai sauki wakilat ad-darurat da karancin matsaloli wa usulul kifayati min al-ma'ash bil qalil
lokacin da mutane suke hakura da kadan a rayuwarsu ba sa neman kudi da yawa fa innahu ghayru mumkinin al'an a yanzu ba zai yi ba ba wani miji da zai yi wannan a ce ga wata awa wanda in ta yi kawai dole ya shiga gida babu dan ba abu goma ne da daga buga mishi yana bashi alam ko ba haka ba eh sai ya maji tukun da tabarin mai shayi yayi tira ko sannan zai karu su fa kam min ar-rijal al'ana yastati'u an yatahakkama fi harakatihi bi haythu yuqayyidu nafsuhu dakhil al-manzil min qabli ghurub ash-shams yawmiyan hatta yakuna al-qasamu fil mabiti tamaman wani mujin zai iya wannan yace ya gama komai da rana da zaran dare ya shiga gida babu fita kenan wa innama al-ansabu an yuqal an yamkuta ma alihi fil manzil akthar al-layl bi tahdid al-waqt ad-dukhul aw al-khuruj abinda yake nufi shine mutum ya zauna a tare da matarsa wacce take da wannan kwanan mafi yawan sashin dare a bisa abinda aka sani na al'ada ba tare da ya fita ko ya ki zama ba in dai ba abinda ya zama na dole ba id rubbama tarathu dhurufu al-ma'ashi aw qada'u al-huquqi aw talabu al-'ilmi aw ghayri dhalika min dhurufi al-hayati an yadkhula baytahu muta'akhiran aw yakhruja minhu bakiran domin tsarin rayuwa da neman abinci da sauransu za su itirka sa mishi ya shiga gida a makare ko ya fita da wurwuri wal ibratu bil baqa ma'a zawjati sahibati an-nawba akthar al-layl haka dai ci gaba da wannan zance ne mai tsau abinda ake so a gane shine shi rabon kwana ɗan uwa masu albarka ya tafiya ne ko bisa yarjejeniya da fahimta juna da abinda aka tani al'ada musamman idan aka ce watakila miji ba mazauni ne wani sai yayi kwana da kwanaki baya na kuma ya gina da mata biyu ko mata uku to in sun daidaita cewa inda ya kwana last sun yabo ya shiga next house shikenan ko next gida shi duk abinda aka yi ta kawai shikenan akwai mutane da suke rabon kwana a wani wuri a wuri ma ake kirgawa ba a kirga dan ba za a samu mijin na 24 hours ba a wata da haka nan kowa awa bakwai ba a wata kawai shikenan ya tafi abin shi su da ka abu ne na yarjejeniya kuma shi na miji ya tabbatar abin da yake yana iya yin shi ya ga cewa ke fita don kamu da muka ambata a baya duk mace tana buƙatar wannan wato kusanci da mijinta da saurarenta da zai ta gan shi ta magana da shi ta ji daɗin zama da shi tana buƙatar wannan to kowace a bata wannan hakkin gwargwado ke kuma abin da kika sama ki yi hakuri ba za ki same da kike so duka saboda abin da muka faɗa kuma dai haɗi da yau wanda za mu zo mu karanta shi in ya zo wannan babi na gaba akan cewa ai dama ba shara mutum ce da ta kawo abin nan polygamy wato yin aure fiye da ɗaya ba shara mutum ce bace kare tana na cikin bible qur'ani ya ba mu labarin kuma annabawa irin su Sulaiman da makamantan su da suke da mata da yawa dan ruwan mata wani sarki ne kawai fa a kasar turawa Charles shine kawai tsuwaye gari ya bada doka kawai ce ya hana yin aure fiye da daya shine ya baza kasashen turawa gaba daya su zama doka har zuwa yau wanda za su yi aure guda daya na shari'a a bisa irin shari'a su amma kuma suna da ashiqat da yawa suna da daduro a gefe ba sa kirguwa haka suke to wannan ne aswa koko na musulunci ba da wani sawa a cikin sa kuma dukkan mu muka kanmu karatun tanadu muka kalla za mu ga cewa na farko dai waki in yawan mata fiye da maza ya hukunta haka waki in aka ce kowace mace ta aure namiji daya to akwai matan da ba su samu namiji ba saboda wata ba ta da irin kyan da namiji so ta ko ta yi shekaru da yawa ko ba ta da dangantaka mai nagarta amma wani zai iya mai za mu dai mata ta biyu wata kuma ita ma irin rayuwar take tafi dacewa da mata ta biyu ko ta uku malama asibiti ce ko ya kasuwa ce ko lektara ce ko ya sanda ce ita ma tana da hidimominta na rayuwa ba ta da lokacin da ta kula da miji kullun koyaushe ba ta da wannan lokacin haka wata ga kanta gaskiya ita ma saboda kuma bayan wannan ko kina zo na gida wata rana haila wata rana ciki wata rana haihuwa wata rana reno wata rana an yi mutuwa wata rana babaki ba ta nan duk waɗannan lurun da mata suke fama da su su kan suna hukunta cewa ba ta iya zama ba mijinta a 100% tana sauraron shi ba sannan kuma wani abu da yake waki ya ila yau mace da ta rayu da miji daga ita sai shi shekara 20 wanda ta rayu da miji su hudu da miji ɗaya shekara 20 take ga waccan ta tsufa ta lalace ta mutu suna nan da karfin su ita daya daga ita sai mijin suka shekara 20 kawayenta kuma wasu kuma sun auri masu mata su hudu miji daya bayan shekara 20 kalle su gani saboda yanzu ma'ana haka shine su wadanda su shekara 5 da miji da haka har yanzu suna jin auren sabo ko mun gani ita kuma ta shekara 20 da mijin su zama kamar wa da kanwa. Allah sai kun gane wannan waki saboda contact din su da mijin kowa yanzu shekara 5 ne kawai. Haka kowace hayin tana kwadayin mijin tana ji da shi, to kuma ta iya ishe ta tagaji da shi ma ba ta ma san ganin shi. Wannan waki ne amma ba a so a fahimci shi. Da ka ci zara ki ga su da su tsawon rayuwar da ba ta yi ba. Kuma wannan shekarun 20 din ya mata abubuwa iri daban-daban na bahaushi hajjin ta ya fara hawa. Wa yayin da wannan kusa na yana competition akan mijin su kowa sai ta ballake shi. So Allah da ya halice mu ya san abin da ya fiye mana. Tunda yace haka ne ko a matsayin mu na musulmai kuma yadda abin da Allah ya ce. Ya fi mana zaman lafiya kawai. Duk yadda za ka yi ka canza abin da Allah ya halitta, ka canza sunnar Allah ba za ka ci nasara ba. Idan Allah ya kai mu darasi daga ba za mu karanta wasu maganganu ta malama wadda ta yi sharhin wannan littafi da take magana akan waɗannan matsalolin insha Allah. To a taƙaice waɗannan maganganu abin da ke nunawa shi ne abin da muka faɗa tun farko. Za mu zo mu ji magana Ibnu Bakkar din ban kawo kanta ba. Cewa abin da ake nufi da adalci ma mata shi ne a wajen abin da yake wajibi. Abin da ya ɗoro a kan wajibi, shari'a ba ta lazimta ma miji sai ya yi adalci a kai ba. Abubuwan iri biyu ne, akwai ƙauna ta zuci baya cikin abin da yake wajibi sai ya yi adalci. Sai kuma duk abin da ya ɗoro a kan wajibin buƙatunsa na yau da kullum. Wajibin kuma shi ne abinci, wurin kwana, sutura da sauran ababen buƙata na dole. Duk abin da ya ɗoro a kan abin buƙata na dole. Da za a daidaita din to da yafi kuma za a fi samun lada, za a fi samun kuma kwanciyar hankali da fahimtar juna. Amma idan ba a daidaita ba, ke kika za a kunta take dake kallo to halawa wani lokaci kike ko rashin kyautawa kike, dan me yasa ba kyauta ba za a cire kuɗi miliyan 3 a ce miki mota sunan sarar ce ta yi shi kokuwa misali wanda ta kyautata ita za a cire kuɗi a ce mata mota, dan me za a ce duk Ramadana ki tafi umara bayan kina nan baki ko abinci mai daɗi wake iya kiwon miji ne baki su ta abinci suna santi, ya za a yi cire miliyan 1.5 ya biya miki kuɗi ki je umara? Ba za ki samu wannan ba. Ko kuma kullum ya shigo daga cikin ɗakin ki ana jiyo warin toilet ba a wanke wajen sati guda. Irin wannan toilet da ake yanzu na yan gayu na cikin ɗaki din nan, kana shigowa cikin ɗakin kuma ka jiyo warin shi an ce kana neman ya fara tsutsa, to na samu matsala ya ku. Kaga wannan bai da zai miji ya tuna cewa tana ya kamata a yi mata tukunci. To in tsaye tana yin wannan alƙawarin aka mata tukuncin, sai ki duba kine matsalar ki. Wala ta mun wafa da Allah bi ba da kuma alabadi. Sai ki duba ki ma ku kita to alhamdulillah ni kuma Allah ya mun baiwa ni kuma na hadda ta alqurani to kuma ko izi garba ta iya ba. Shikenan. Ana alƙiyama a dinga cinki ikra'i wartaki. Eh sai ki duba ki wafa da Allah ya miki. Bari mu sura ra'ana insha Allah kar duk lokaci ya kai mu dare. Sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.